Sashen Hausa na Murya Amurka ke muku magana daga nan Washington DC akan mita 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama mu a tashar mu ta Voa Afrika dake yammai kan mita 102.5 a zangon FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad, Sarauniya da Laldaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo. Kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wannan shiri na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne da tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da rahoto daga kungiyar karfafa yaki da cin hanci da rashawa ta SISLAC daga Abuja, Nigeria.
Da mun fuskanci cewa da dama 'yan Najeriya ba sa iya kai koke-koken su wajen ICPC ko EFCC ko kuma Human Rights Commission, saboda wasansu da dama ba a Abuja suke da zama ba, ba su da kudin da ma za su tafi su zo har Abuja, kuma suna Abuja din ma yawancinsu ba su ma san yadda za su yi haka din ba.
Haka kuma za ku ji mu dauke da rahoto daga jihar Kano a Najeriya, inda aka gudanar da wani taro na musamman.
Maksudin shirya wannan taro shine a nuna irin illar da ke cikin wuce gona da iri a wajen fahimta musamman ta sha'anin addinin musulunci.
Kan wannan batun na zaman lahiya zamu bude layi mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Shin wace irin rawa kuke ganin malaman addinai za su iya taka wajen fadakar da jama'a kan muhimmanci zaman lafiya a Najeriya da sauran kasashen masu tasowa musamman a nahiyar Afrika? Lambar da za a kira ita ce 1-0-1-0-2-1-0-2-0-2-0-5-5-5, amma da farko bari mu fara da kanin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar Hamas ta Falastinawa ta ce za ta amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da kasar Masar ke kokarin ganin an cimma idan har ita ma Isra'ilan ta amince da haka. Babu da cikakkun bayanai da ke nuna cewa Isra'ilan ta amince da shirin tsagaita wuta. Sa'a guda kafin Falastinawan su fitar da wannan sanarwa, Majalisar Tsaron Isra'ila ta ba dakarun kasar umarnin su ci gaba da ayyukansu na kare kasar kamar yadda ya kamata. Batun tsagaita wutar ya taso ne bayan da kungiyar ta Hamas ta yi ta harba makaman rokoki zuwa kudancin Isra'ilan, lamarin da ya sa dubban mutane tserewa domin neman mafaka. Isra'ila ta ce kusan rokoki 400 suka sauka a kudancin kasar, abin da ya sa ita ma ta maida martani da hararan sama har 100 a yankin Gaza. Akalla mutum 42 ne suka rasa rayukansu a wutar dajin da ke ci a arewacin jihar California a nan Amurka. Wutar daji da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar. Mahukunta sun ce ba a san inda ɗaruruwan mutane suke ba kwanaki 4 bayan da wutar ta laƙume wani gari da ake kira Paradise mai ɗauke da mutane 27,000. Corey Hone shi ne babban jami'in tsaro a wannan yanki.
We're now at a point where we're going to bring in human remains detector dogs for what
ya ce yanzu ya kai shallin da za mu kawo karnuka masu iya bin diddigin ragowar gawarwaki, mun kuma mika wannan bukata kuma za a kawo su. Amma keken yankin tekun Pacific da ke jihar, jami'ai sun ce wutar ta raba mazauna yankin 150,000 da gidajensu, yayin da iska mai karfin gaske da yanayi na hunturu suka taimaka wa wutar ta lashe filaye, unguwanni da wuraren kasuwanci da girmansu ya haura sama da kilomita 1,000. Adadin laifukan da suka shafi dangin nuna kiyayya da ake shira wafi da ake shigar da ƙara a kai a Amurka ya ƙaru da kashi 17 a wannan shekarar, wanda hakan shi ne adadi mafi yawa da aka gani tun bayan harin 11 ga watan Satumba, inda aka rika tsangwamar musulmi Amurkawa da mutanen da ke da nasaba da Larabawa. A rahoton da suka fitar hukumomin tsaro a Amurka sun ce an samu ƙorafe-ƙorafe 777,500. Adadin da ya haura 6,121 da aka gani a shekarar 2016. Rahoton ya kara da cewa ƙorafe-ƙorafe akan nuna ƙiyayya ga Larabawa ya karu, yayin da adadin masu nuna ƙiyayya ga Yahudawa ma ya ruɓanya. A daidai lokacin da ake fargabar martanin masu tsananin kishin ƙasa a yankin nahiyar Turai, bayan matsalar kwararan bakin haure sama da miliyan 1 da aka gani a shekarar 2015. An samu wata ƙasa guda da ta fito ƙarara ta yi fatali da duk abin da ka iya biyo baya ta fuskar siyasa, bayan rungumar bakin haure da hukumomin suka yi. Kasar Spaniya ta dara Italiya a wannan shekara wajen yin maraba da bakin hauren waɗanda suke fitowa daga arewacin nahiyar Afirka. Amma duk da haka ba ga wata alama sosai da ke nuna fushin ƴan ƙasar a zaben da aka yi ba. Jam'iyyar mai mulki ta ƴan gurguzu ta yi kira ga kungiyar tarayyar Turai da ta ƙara azama wajen samar da hanyoyin da za a gudanar da ayyukan ceton bakin haure a kan teku. Sama da bakin haure 50,000 ne suka shiga ƙasar Spaniya ba bisa ka'ida ba a bana.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne da rahoto daga Abuja, Nigeria, inda kungiyar karfafa yaki da cin hanci da rashawa ta SISLAC ta ce za ta taimakawa al'ummar ƙasa wajen cimma nasara a yunkurin da gwamnati ke yi a yaki da cin hanci da rashawa. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da ƙarin bayani.
Kungiyar SISLAC ta bude wata cibiya mai suna ALAC da za ta taimaka wajen kulawa da masu kawo koke akan cin hanci da rashawa da ma kare haƙƙin waɗanda aka zarge su da laifin cin hanci da rashawan ko kuma waɗanda aka take musu haƙƙin su na bil'adama. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban SISLAC.
Da mun fuskanci cewa da dama ƴan Najeriya ba sa iya kai koke-koke su wajen ICPC ko EFCC ko kuma Human Rights Commission, saboda wasansu da dama ba a Abuja suke da zama, ba su da kuɗin da ma za su tafi su zo har Abuja. In ma suna Abuja din ma yawancin su ba su ma san yanda za su yi haka din ba. Shi yasa muka bude wannan santa don mu taimakawa ƴan Najeriya. Kyauta muke yin wannan ba ma buƙatar kowa iba mu ko kobansa ko kuma i wani abu wanda zai ce ya ma gode mana.
Wannan cibiya dai ita ce ta farko a Najeriya. Yaya hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ke kallon wannan yunkuri? Barista Adamu Dahiru jami'i ne a ICPC kuma yana ɗaya daga cikin ƴaƴan kwamiti a wannan cibiya.
Wannan kwamiti na taimakawa da ba da dabaru ko hanyoyi na yanda da mutane za su rika kai kokensu zai taimaka matuƙa. Wanda ɗan Najeriya zai zo ya gaya masu ga kokensu su ba shi ga yanda ake yi su. Wata sa'a ma a lokaci za su an shi saƙon kuma su gabatar da jami'o'in hukumar cin hanci da rashawa kuma sannan su bi diddigi su tabbatar da cewa an yi binciken an yi hukunta ka ga an kwaci haƙƙin shi kenan. To wannan yana da matuƙar amfani.
A ɓangaren gwamnati, ministan ma'aikatar matasa Barista Solomon Dalung ya ce domin muhimmancin yaƙi da cin hanci da rashawa, gwamnati ma zai fara wayar da kawunan matasa ne domin su shiga aikin yaƙi da cin hanci gadan-gadan.
Abinda muka sa a gaba shine bana mun shirya dandali na tattaunawa tsakanin matasa wanda za a yi su shirya-shirya dandalin matasa. Ku zo mu zauna tare mu duba shin wannan cin hanci da rashawa da ake magana kan shi da zalunci tana na ita ta kare wannan kasan, in ta kare kasan mu matasa menene za mu iya yi domin canja salo? Za mu yi wannan. Na biyu, mun gayyace kungiyan yan jaridu cewa su ma su kawo tallafi a wallafa maganganu bisa ga dabi'u masu kyau namu wanda muka gada wayayyanmu matasa. Na uku, mu an ba da shawara cewa mu duba maganan kananan yara da tsarin ilimi a cikin tsarinmu wanda muka wallafa na dandalin aikin matasa wanda ake wallafa a kowane bayan shekaru hudu. Mun sa tsari na musamman cewa yara tun suna makaranta maganan kyakkyawan ɗabi'u da koya musu abin da ya kamata da wannan yaki da zalunci a shuka musu tun suna kasa.
Bincike ya nuna cewa Najeriya na hasarar kashi 25 cikin 100 na arzikinta a fannin cin hanci da rashawa, kuma an shigar da ƙararraki da dama amma har yanzu ba a hukunta kowa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda a Najeriya har ila yau, yayin da shugaba Muhammadu Buhari ya je birnin Paris na ƙasar Faransa, ya yi kira ga manyan ƙasashen yammacin duniya da su taimaka a maida ɗimbin kuɗaɗen Najeriya da wasu manyan barayi suka sace, musamman ganin irin matsalar tattalin arziki da Najeriya ke fama da shi a halin yanzu. Abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya tuntuɓi wani mai sharhi kan al'ummar yau da kullum mai suna Malam Aminu Sule kan wannan lamari.
tuntuni muke korafi ko kuma muke fata taimaka mana da shi su dawo mana da waɗannan kuɗaɗe. Domin irin makudan kuɗaɗen da aka kwasa aka fita da su yanzu inda za a shigo da shi Najeriya, in Allah ya sa da zai mana maganin matsalolin tattalin arzikin ƙasa da muke fama da shi har ma da na tsaro. Saboda waɗannan kuɗaɗe za su taimaka wurin bunƙasa ilimi, za su taimaka wurin bunƙasa hanyoyi, za su taimaka wurin waɗannan matsalolin da muke samu ƙanana-ƙanana, wanda idan wannan ƙasashe suka taimaka mana da su, in Allah ya so yadda ƙasar za ta fi haka, za ta ci gaba sosai. Kuma zai ƙara mana danƙon zumunci a ɓangaren kamar diflomasiya tsakanin mu da su.
To wani mataki kake ganin ya kamata a ɗauka kan waɗannan gaggagan ɓarayin Najeriya da suka kai kuɗaɗe ƙasashen waje suka ɓoye alhalin Najeriya na fama da matsalar tattalin arziki?
To mu dai ba matsalar mu yawanci abin da Bature ke cewa access to justice, wato rashin samun adalci akan shari'a shike cutar da mu ƙasashen nan namu, wanda idan da a ce akwai tsari na gari za su taimaka mana a hukunta su. A kama mutum komin girmansa, komin mukamin a kai shi kotu a hukunta shi. Amma sai kaga idan yanzu misali an kama mutum ya yi laifi, sai kaga an maida shi siyasa, an maida shi kabilanci, an maida shi wannan, an maida shi wannan, sai kaga maganar ya tabarbare. Amma gwamnati ta tsaya tsayin daka ta tabbatar da ta kama su a hukunta, kuma ta nemi izinin waɗannan ƙasashe su ma su taimaka mana a hukunta su. Domin idan yanzu an hana su zuwa waɗannan ƙasashen, ko an rike dukiyoyinsu, an hana su mu'amala na diflomasiya da waɗannan ƙasashe, kila za su bar sace-sacen da suke a Najeriya.
To Hajji Aminu, wasu na cewa idan abin ya kasance da matsala sosai kamata a yi ba ni gishiri in ba kamar da irin waɗannan gaggagan ɓarayin da ike suna da ikon koko ƙarfin gaske, idan aka yi ba ni gishiri in ba kamar da za su maido da wani abu su kuma a ɗan yafe masu, kana ganin haka na da alfanu koko?
To a inda aka samu matsala mai tsanani koko aka samu abun ne mai tsawo harkan shari'a namu, wato gurfanar da mutum gaban kotu yana tsawo, ana iya tunani da wani hanya kamar wannan a samu su daidawa da abin da za su iya dawa da shi su rike wani. Amma idan dai za a sami tsayayyen lokacin hukunci, shine in an shiga kotu nan da nan za a yanke hukunci, babu amfanin ai wannan. Za a kotu za su iya samu su dole kamar yadda ake a waɗannan ƙasashe da suka ci gaba kamar America da England da sauransu, kowaye ya yi laifi za a hukunta shi. Amma mu ba mu da wannan, saboda haka nan dole ne ya zama cewa an fitar da wani tsari da za a karɓi wannan kuɗi in ya zama shi ne wajibi. Amma inda wani hanya kuma sai a sai a sai a ce.
To madalla Aminu Sule kenan a hirarsa da Ibrahim ga Almasi Garba. Bari yanzu mu je jihar Kano a Najeriya, inda ake gudanar da wani taro kan yadda za a magance ayyukan ta'addanci a Najeriya. Ga wakilinmu Muhammadu Ibrahim Kori ya zanta da Dr. Bashir Aliyu, wanda ya yi masa ƙarin bayani dangane da wannan taron.
Maksudin shirya wannan taro shine a nuna irin illar da ke cikin wuce gona da iri a wajen fahimta musamman ta sha'anin addinin musulunci, wanda yake muke ganin yana daga cikin manyan dalilan da yasa aka samu wannan kungiya ta Boko Haram da fitinar da ta faru, da kuma bayar da ingantaccen tarihi da fassara na abubuwan da suka faru daga wajen waɗanda suke sun fi kowa ruwa da tsaki a cikin kadiyar, saboda kasancewarsu sun fuskanci kadiyar wajen nusar da al'umma ko ɗaukan matakai na yadda al'umma za a yi musu rigakafi ko kuma za a tsare su daga fadawa cikin wannan, da kuma inda za a fuskanci ma ita kanta kadiyar, da kuma waɗanda yake sun mayar da kansu shekaru masu yawa suna bincike akan kadiyar, waɗanda suke ba 'yan ƙasa ba sun zo daga waje. To aka tara wannan domin a samu kundin tarihi ingantacce na wannan kungiya da wannan fitina da ta zo mana, da kuma ba da shawarwari ga gwamnati da kuma sauran jagororin al'umma da kuma ita kanta al'umma baki daya akan matakan da za a ɗauka don saboda kada Allah ya sa mu sake ganin irin wannan fitina.
Ka ce kun gayyato baki daga kasashen waje, watakila kun yi la'akari ne da yadda ita wannan fitina ta Boko Haram ta fantsa ma sauran kasashe makwabta, daga ina da ina ne kuka gayyato su waɗannan baki?
Mun gayyato baki daga America, wanda sun yi rubuce-rubuce kuma sun zo Nigeria ba sau ɗaya ba sau biyu ba, sun zauna a Nigeria domin rubutu akan wannan, kuma littafansu yanzu sun yaɗu a duniya akan wannan kadiya. Akwai wanda suka rubutu romana da kasidu daga Holland, a Netherlands kenan, akwai daga Switzerland, akwai daga Saudiya, sannan kuma a nan mun samu waɗanda suke ƴan jihohin da suka fi wato kusantar kadiyar jihohin Borno da Adamawa da Yobe da Bauchi da kuma nan Kano da kuma sauran malamai waɗanda suke nan Nigeria wanda su ma sun yi fice wajen wato sanin wannan kadiya da bincike akan ta da rubuce-rubuce akai.
Gayyatar taku ta takaita ne ga malaman addini zalla ko kuma akwai manazarta da suka kware akan harkar tsaro da sha'anin wanzar da zaman lafiya?
Akwai malaman addini, akwai manazarta, akwai waɗanda suke ma ba musulmi ba, akwai daga jami'ar Jos waɗanda ba musulmi ba, su kansu wanda suka zo mana daga America, Professor Alexander Thurston da Assistant Professor Brandon Kenhama ba musulmi ba ne amma manazarta ne akan wannan harka. Sannan kuma akwai ƙwararru akan harkar tsaro wanda su ma sun yi kasidu da za a tattauna su.
Tunda zancen nan na fitinar Boko Haram al'amari ne mai faɗin gaske, za ku mai da hankali ne akan wani al'amari da aka ga yafi dacewa a mai da hankali a kansa, ko kuma za ku karɓe kalli al'amuran ne da suka jibanci sha'anin fitinar Boko Haram?
Wato abinda muka yi mun kasa babi guda hudu. Babi na farko tarihinta da irin fikirar da yasa da aka samu da ita da kuma hanyar da suka bi har suka zamanto haka. Bangare na biyu shine irin tasirin da abin ya haifar a cikin al'ummarmu da kuma irin yadda rubuce-rubucen da aka yi don killata tarihin na wannan kadiya. Sannan bangare na ƙarshe matakan da aka ɗauka wajen fuskantar wannan fitina da kuma irin matakan da yanzu ake ɗauka wajen hana ƙara afkuwar wannan fitina da kuma irin matakan da aka ɗauka na waɗanda suka cutu suka samu wannan suka fuskanci wannan muskila, yaya za a sake dawo da su cikin rayuwa mai gaskiya a cikin al'umma.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Assalamu alaikum.
Salamu a wani lafiya.
Barka, wani na kan layi?
Sunana Musa Kekereri, mukarma hukumar Sumaila ta jihar Kano da Kabu.
Okay, Malam Musa, ba mu albarkacin bakinka akan wannan rana.
To, alhamdulillahi wannan rana ta ce babba musamman ga mu al'ummar jihar Kano da kuma dukkan masan zaman lafiya a duk faɗin Najeriya da duniya baki ɗaya. Sannan suna jinjinawa shugabanni na jihar Kano da suka yi yunkurin irin na wannan faɗakarwa na domin a zauna lafiya a ƙasar nan. Muna fata Ubangiji Allah ya musu jagora, Ubangiji Allah ya sa sauran jihohin Najeriya su ƙuduri irin wannan aniya da shugabanninmu na jihar Kano suke yi. Ku tashi lafiya.
To, mun gode. Da Kano bari mu leƙa a Kaduna. Wani na kan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, daga garin kasuwan magani a jihar Kaduna, sunana Prince Abubakar.
To, Malam Prince Abubakar.
To, gaskiyar magana, babu shakka mun yaba da wannan kokari da aka gudanar a jihar Kano din, musamman kan abin da ya shafi batun muhimmancin zaman lafiya. Domin kuwa ai sanin kowa ne ma an ce kowa rai ya madadi barar me shi ne. Domin kuwa shi zaman lafiyar nan ya fi komai mahimmanci, ya fi komai a wato daraja a daidai irin wannan lokaci. To kaga kenan dukkanin dubarbaru da ya kamata a kullo da su na ganin cewa an samu ingantaccen zaman lafiyan, to aiku abu ne wanda ake maraba da shi kwaya da gaske. Fatan mu dai Allah ya ba mu ingantacce kuma wadataccen zaman lafiyan a ƙasa ma baki daya. Nagode.
To, mun gode. Allah ya sa shugabannin sun ji wannan kira naka. Yanzu kuma har yanzu dai muna a Kaduna. Wane ne akan layi da Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum salam. Me sunanka malam?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kano nan Najeriya.
So alhamdulillah idan muka dauki wannan batu na magana zaman lafiya al'amari ne gaskiya mai mutukar muhimmanci so mun ka bambanta kaga shi ana cewa zaman lafiya fa zama dan sarki sarkin ma yake da kanshi sai lekota wanda yake cewa ai niya ma fini saboda idan babu zaman lafiya ba inda za a yi ne samu ne mulki ko kuma ne abubuwan da ya kamata to kaga wannan taron da ake gaskiya ba karamin abin jin dadi bane amma bane akwai wani kalubale ga shugabannin mu ya kamata idan an tabbatar da an kama mutane da laifi har ka kokari ana hukunta to idan aka yi haka ina ganin za a fi samun maslaha amma idan dai an mutum zai yi laifi kuma tabbatar da yi laifin nan ba hukunta shi ba to ake samun wannan matsalolin karshe ne muka fata alkhairi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya da kasar mu baki daya Alhaji Musa Garo mai radio da rikodar kasuwar Kaduna Najeriya ta ji lafiya
to mun gode daga Kaduna har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka Assalamu alaikum wani akan lai da Kaduna
Muhammad ne daga Kaduna
Assalamu alaikum Muhammad ka rage radio naka
to ni na fatan dai na dade ban kama kuna shekara guda ina tuntuban ku ban Allah bai sa mun kama sai yau
to muna ma Allah godiya ba mu albarkacin bakin ka akan wannan ranar
gaskiya malaman abun da suka yi gaskiya su yi daidai saboda abubuwan da yake tafiya a Najeriya.
To lai ya muna halin science dai muna a Kaduna wane ne ke kira daga Kaduna?
Abdulaziz barka da aiki.
Barka ka dai assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam sunana Murtala ina kiran ku daga gare daga su a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala muna jin ka.
To madalla to gaskiya duk taron da aka yi musamman na Kano to mun ji dadi amma kafin haka akwai kungiyoyi Abdulaziz Adili da yawa wanda an tattauna da na malamai da nan manyan kasa amma a karshe zaka ga kuma zaman lafiyan yana karanci abinda nake gani kawai akwai siyasa ce irin wa'annan rikice-rikice da ba a so a zauna lafiya don a raba kan talakawa a dinga mulkan su amma mu muna kira da talakawa da kuma su manya masu san din na kasan ta ci gaba da dorewa kuma da zaman lafiya su ma su jajirce su tsaya kan daka ce sun ga sun hada kan al'umman kasan nan domin mu ci gaba da son zaman lafiya hakan zai sa wa'anda suke son su raba zaman lafiyar mu za su ji kunya kuma ba su ci nasara ba da fatan za ku tashi lafiya
to wani kira gare ka ga shugabannin mu wanda ke sauraron ka a yanzu haka da sarakai da dai duka waɗanda ke da wanda su faɗi bado a ji
muna kiran su Abdulaziz Adili san cewa ko ba su suka zuba na suka aice mu ba mu ma fa ƴaƴan su ne cikin su kuma akwai su Allah da ya zaba ya ba su shugabanci Allah zai tambaye shi a suka tafi yadda mu to dole ne su tsaya ba dare ba rana komai ruwa komai zafi su da sun samu mana zaman lafiya tunda Allah ya ranta musu lokaci abinda muke kiran su da shi kenan
to ku wace irin rawa za ku iya takawa domin wanzar da zaman lafiya ba a Nigeria baki daya
eto dukkan ma Afirka za mu ci Abdulaziz shine cewa ka gani yanzu ina da abokai ma wanda ba ma addinin mu ɗaya ba ma yaran mu ba eh ɗaren da ba za mu yi mu ga saban ta kama kai musu ziyara ka ga mu a ƙasa talakawa muna nan amma akwai ƴan siyasa ne ko kuma wanda ba san tsoron zaman lafiya mu su suke kullu wannan huta a karkashin kaza to ina ƙara kiran kan mu din talaka mu hada kan mu ban isa mai da kai addini na ba kai saka mai da ni addinin ka ba yadda Allah ya yi mu a ƙasar nan haka kuma za mu ci gaba da zama har ƙarshen duniya sai da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode to madalla masu sauraron mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba shirin wasanni a takaice daga Niger
daga Washington DC Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
Z zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kasar Spain, inda kungiyar wasannin Olympic ta duniya CIO a cewar kamfanin dillancin labaran kasar Faransa AFP a yau Talata ya bada sanarwar kira ga dukkan kungiyoyin wasanni na duniya kar su sake baiwa kasar Spain ko Spain damar sake shirya waɗansu manyan wasanni na guje-guje na duniya. Wannan na zuwa ne sanadiyar tilastawar da kasar ta Spain ko Spain ta wa kasar Kosovo a makon jiya. Albarkacin wasannin duniya na kare kai na wasan karate da suka wakana kasar ta Spain ko Spain, Dakar ta yi amfani da tutar kasar ta da taken kasar ta sabili da rashin amincewar kasar ta Spain ko Spain da kasancewar kasar Kosovo intacciyar kasa. Kasar Spain ko Spain tana ɗaya daga cikin kasashen tarayyar Turai waɗanda ra'ayi zuwa wannan lokaci ba su amince da cewa kasar Kosovo intacciyar kasa bace. A wasannin Masters na tennis na duniya a yau Talata, dan kasar Afrika ta Kudu yayi abin bajinta. Kevin Anderson ya karkare dan kasar Japan Nishikori da ci 6-1. Wannan ko bayan da ya lalabe Roger Federer a wasannin na Masters a ranar Litinin da ta gabata. Shi dai dan kasar ta Afrika ta Kudu ya bidi yin cup guda da dan kasar ta Japan, da ya bidi tashi da shi ba ci ko guda, domin sai da aka kai 6-5, 5-0, inda Kevin Anderson dan kasar Afrika ta Kudu ya so ya maimaita lashe karawa da abokin gogawa a wasannin tennis da Roger Federer yayi a shekara ta 2005 a Gaston Gaudio, inda aka bidi tashi dan kasar ta Japan ba tare da ya samu ci ko guda ba. Duk dai a wasannin na tennis a yau ne Talata, captain din kungiyar kwallon tennis ta Faransa Yannick Noah zai bayyana sunayen yan wasar kasarsa a matsayinsa na captain da za su kiltar kasar Faransa a karon karshe na kofin duniya na wasannin tennis da zai hada su da kasar Croatia nan da kwanaki 10 a lilli ta kasar Faransa. Da Faransa na kasar Croatia a nasa bangare Zeljko Krajan ya bayyana tuni nasa yan wasan da za su wakilci kasar ta Croatia da suka hada da Marin Cilic na 7 a duniya na wasannin tennis, sai Borna Koric na 12 a duniya a wasannin tennis, sai Mat Pavic na 3 a duniya a wasannin na tennis, wanda zai goga ne a wasannin mutum biyu da Franco Escugar wanda yake matsayi na 28 a duniya, wanda shi ma zai halarci wasannin karawan mutum biyu da mutum biyu, sai Ivan Dodig wanda yake a halin yanzu a matsayin na 35 a duniya, amma a shekara ta 2005 yana matsayin dan wasa na 4 a duniya. Waɗannan wasannin za su wakana a Lille a kasar Faransa tsakanin ranakun 23-25 ga watan Nuwamba nan da muke ciki. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
To Abdulaziz, kungiyar Hamas ta Falastinawa ta ce za ta amince da wutar jijiyar tsagaita wutar da kasan Masar ke kokarin ganin an cimma, idan har ita ma Isra'ilan ta amince da hakan kenan. Babu dai cikakkun bayanai da ke nuna cewa Isra'ilan ta amince da shirin na tsagaita wuta. Akalla mutum 42 ne suka rasa rayukansu a wutar dajin da ke ci gaba da ci a arewacin jihar California, wutar dajin da ta zamanto mafi muni a tarihin jihar. Mahukunta sun ce ba a san inda ɗaruruwan mutane suke ba kwanaki 4 bayan da wutar ta laƙume wani gari da ake kira Paradise mai ɗauke da mutane 27,000. A makekin yankin tekun Pacific da ke jihar, jami'ai sun ce wutar ta raba mazauna yankin 150,000 da gidajensu. Adadin laifukan da suka shafi dangin nuna ƙiyayya da ake shigar da ƙara a kai a Amurka ya ƙaru da kashi 17 a wannan shekara.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Mahmudu Lalo da ya tana da gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, sai injin namu Robert, ni ne ku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.